من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يومنا cikin watan rabi'u tsani shekara ta 1425 kuma wanda yake 13 ga wata haka ne to kamar yadda muka saba haduwa cikin wannan masallaci mai albarka don karanta littafi mai albarka na rijal wa nisa haular rasul sallallahu alaihi wa sallam na fadilatu sheikh al-doktor al-sheikh hasan umar sa'ad bin yusuf abu aziz rahmatullahi alaihi wa hafidhahullah bisa ga iko na Allah tare da dasu zamu ci gaba da karatu idan nan yi tunawa daidai wannan shine darasi na 18 a cikin wannan littafi haka ne tayyib muna kuma kan shakhsiya ta uku ta Uthman ibn Affan radiyallahu anhu gabanin ci gaba da karanta shakhsiya ta wannan baban Allah Uthman ibn Affan radiyallahu anhu iya da kyau mu sani cewa daga nan shakhsiyan ko daga abin da muka karanta na farko zuwa karshen littafin a rayuwar Uthman ibn Affan radiyallahu anhu akwai darussa zuwa ga mutane guda uku na farko zuwa ga duk mutumin da Allah ya bashi shugabanci yayi adalci akwai darasi da zai koya cikin rayuwarsa duk inda Allah ya baka jagoranci kai adalci sai Allah ya dora maka jarabawa mai girma a cikin rayuwarka na biyu akwai darasi ga duk wani bawan Allah mai ilimi bi ma'ana mai da'awa kiran mutane zuwa ga kan sunna kiran mutane daga barin zalunci zuwa adalci a cikin ga duk mai yin wannan harka akwai darasi da yake koya cikin rayuwar wannan bawan Allah Uthman ibn Affan radiyallahu anhu tun asali tarihin duniya tsakanin sunna da bid'a yaki ake yi tun tarihin duniya tsakanin adalci da zalunci fada ake yi tsakanin gaskiya da ƙarya fada ake yi amma na kullun sunna adalci gaskiya su suke yin nasara amma na dai kai da kanki da hawa zuwa gaskiya sai Allah ya jarrabe ka sannan na uku ga duk wani mutumin da Allah ya nufe shi da alkhairi a rayuwarsa ko na ilimi ne ko na mulki ne ko na dukiya ne matukar yana jin Allah to akwai darussa da yawa da zai koya cikin tarihin wannan bawan Allah Uthman ibn Affan radiyallahu anhu sati da ya gabata mun tsaya kayan zargi da ake yi a kayan sa an rubuta zargi kala kala wanda wasu mutane wadanda ake kiran su yan tawaye suka shirya dan yakar Uthman ibn Affan radiyallahu anhu zargi dai dai kaman guda 6 zuwa 7 manya manya na farko mun karanta shi a sati da ya wuce na cewa bai kashe Ubaydullah ibn Umar ba wanda kuma akwai hukuncin kisa a kayan sa muka bayyana amsa da cewa ai ya bada diyyarsa ga kuma dalilin bada diyya ga kuma sahabban da suka bada shawari akan haka na biyu aka zarge shi da cewa baya bawa kowa mulki sai ƴan uwansa irin su Abdullah ibn Amir da Al-Walid ibn Uqba radiyallahu anhum wannan zargi aka bada amsa cewa bai da alkhairi ko kadan kuma zargi ne da bai da asali na uku zargin da ake a kayinsa a kansa da ikon Allah za mu tashi wannan zargi guda 6 zuwa 7 da ake a kansa an kulla su ne da gangan don a samu daman gusar da shi akan shugabanci ɗaya kenan na biyu kuma don a yi kokari a ga duk yadda za a yi Uthman ibn Affan radiyallahu anhu an walakanta shi wannan ke bayyana mana ga duk wanda yake kokarin shugabanci na adalci sai Allah ya jarrabe shi ko irin wannan jarabawa ko kasarsa gurgurdan imaninsa. Don haka zargi na uku aka ce amma qauluhum cewa lalle maganar su innahu cewa lalle da namar yake harakal masahib cewa Usman ya kona Qur'anai. Muna zargin ka da cewa ka kona Qur'anai, ka dauki Qur'anin Allah ka sa an tara su waje da an fanka musu wuta. Waɗannan jama'ar da ke zargin sa ba fa sun zo da niyyar cewa su ba musulmai bane, a'a su dinnan musulmai ne da wannan kuma suna na musulunci suke aiki, shi yasa suke zargin cewa ya kona Qur'ani. Inda ba musulmai bane ai ba abin da ya kawo su da zargin wai ta kona Qur'ani shi. Abin da ya faru na kona Qur'anin sa, fal jawab amsa ita ce قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه علي بن ابي طالب الله يكرم ما سيدا يتي فوالله نار صير الله ما حرقها الا على ملئ من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بيكون قراني بس a cikin taron sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi jama'a na gabaki dai mu sahabbai ya tara waje daya. وقال يتي ما تقولون في هذه القراءة التي اختلف الناس فيها ميزاكو فداكا وانا انقراءو ان قرآني دا متانيكي يوان ساباني اتكي سبو دا الوكة انا كرنت قرآني دا قراءو اي كلا كلا سنن كوانا قليمان من سدبان كما سنتوكة وادوكو ونمي كرنت دا قرآني انبا مال من سباني حيانياني دبان كورا haraka label abunda wannan ke karanta qur'ani qira'a ce ingantacciya, abunda wannan ke karanta qur'ani qira'a ce ingantacciya, amma na wani na cewa karatunka bai da kyau, wani na cewa karatunka bai da kyau. Banda wannan kuma aka samu sabani wajen jera surorin qur'ani da ayoyi, wasu ayoyin sai ka same su a wata sura daban, Ali Imran misalan Ali Imran a wani rubutun sai ka samu ayoyin a cikin suratul tauba, wani bugu ka samu ayoyi a anfal, a wani bugu sai ka same su a cikin ainihin tauba. Bi ma'ana sai aka waye gari hatta jerin ayoyin Qur'ani ba a samu dacewa a ciki ba. Ba kuma wannan ya faru dalilin wai sahabbai suka yaka da gangan ba, a'a tunda ake tara Qur'ani in an tara kwaya da sahabbai suka amince da shi sai a samu lokacin da aka yi kokarin bawa al'umma shi bai isa wani gari ba. Su kuma wancan garin ba su samu asalin tataccen Qur'ani da aka aiko musu su karanta ba. يلقى الرجل الرجل متين ينا جموا ذا دان اوانسا متين فيقول سيتي قراءتي خير من قراءتك قراتونا نا قراني ياسيناك الخير وهذا يجر الى الكفر اجار وسلنا wannan kuma yakan dauki mutane zuwa ga kafirci. Abunda wani ke yi sunna ne, kai abunda kake yi sunna ne sai kana cewa sunna sannan ba ta da asali, ai koda ko kai kana bin sunna in ka bata wata sunna to kai wa Allah laifi. Mun fahimci nan da kyau. Kuma kamar yadda muka sani Qur'anin Allah an saukar da shi bisa ga kira'o'i da yawa ne. Muna iya fahimtar wannan mu duba ko cikin muqaddimar littafin Ad-Durr Mansur fi Tafsir bil Ma'thur na Imam Suyuti rahmatullahi alayh ko Al-Jami li Ahkam al-Qur'an na Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi rahmatullahi alayh, dukkanin sun yi kokarin kawo mana yadda kira'o'in Qur'ani suke. Qur'anin Allah an saukar da shi bisa ga kira'o'i daidai guda bakwai ne, kamar yadda tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata dan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yayi salla bayan wani sahabi sai yana karanta ayoyin Qur'ani da wata kira'a sabanin irin wanda ya iya. Me ke faruwa? Yace fatasabbartu, sai na wajabta wa kaina hakuri, ba wai ina niyan hakuri ba, na tilasta kaina ne hakuri ne. Me dalili? Saboda naji yana karanta Qur'ani sabanin yadda annabin Allah ya karantar da mu. Yace ana idar da sallah falababtu rida'ahu, sai na takwimi rigar sa haka, sai nace waye koya ma wannan karatun Qur'ani, sai yace annabin Allah, sai yace a'a ni annabin ya koya mun ba haka ya koya mini ba. To saboda adalcin sahabbai da sabani ya tsawo, fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun, sai aka maida al'amarin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka je gaban su sai yace wannan bawan Allah da yayi limanci karanta Qur'ani sai karanta, sai yace kadhalika unzila, haka aka saukar da Qur'anin Allah din. Sai yace wa kai ma Umar karanta, Umar ya karanta shi ma da irin nasu, yace kadhalika unzila, haka aka saukar. Sai yace annal qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min, wannan qur'ani an saukar da shi akan harufa bakwai, wato qira'o'i daidai guda bakwai, ka karanta Qur'ani da qira'ar da ya sawwaka. muna da kira'a yanzu akwai irin me akwai kira'a ta hafsu akwai me warshu ba kira'a bane riwaya ne saboda da warshu Uthman Sa'ad da Sa'id da kuma Qalun Isa ibn Mina rahmatullahi alayhi ma daliban Nafi ne Nafi shi yake da kira'a din warshu da Qalun suna da riwaya ne ina fata an gane so idan ka dauki riwayoyi suna iya kaiwa a wani riwaya goma wasu suka yi riwaya goma sha hudu akwai littafi na al-qira'atul ashar al-mutawatira dake karantar da kai kira'o'in qur'ani masu asali so wadannan matsalin sai matsayin riwaya ne amma na al-qira'o'in duk sun inganta sai ga wani na karanta aya a hafsu sabanin yadda mai riwayar wacce ke karantawa za ka karanta qur'ani a hafsu ka ce maliki yawmiddin mai warshi ya ce maliki yawmiddin a wata riwaya kace ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim wata riwaya ce an'amta alaihim ghairil maghdubi silati mimul jam'i kenan ko wani wuri kuma ce an'amta alaihum wani lokaci ayar ma gaba daya sai a canja in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wata qira'a ce me fatasabbatu ko kuma huwal ladhi arsala riyaha nushran bayna yadi rahmatihi wata riwaya ce bushran bayna yadi rahmatihi wata qira'a in ja'akum fasiq ko kuma yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa nuri'ati yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kathirun wa manafi'u lin-nas duka kuma sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan sai ya zama a lokacin wasu sun dauki wannan dama ta kawo sabani tsakanin al'umma kamar yadda a yanzu akwai abun tsoro ga daliban ilimi a rike kira'a dai a manta da sauran kira'o'in mu ce kawai kira'a dai muka rike inda halin mu rika practicing din kowace mu nemi ilimin su don wannan zai taimaka mana mu gane cewa duk wanda muka yi sunna ne muka karanta Qur'ani ne shi a lokacin me yake faruwa sabani yayi yawa na kira'a akwai har sai aka fara samun kira'o'i na ƙarya ita ce kira'a shaza wanda ba ta da asali sai wasu suka fara kirkiro kira'ar karanta Qur'ani na ƙarya da ba ta da asali wannan ya fara kawo sabani mai muni tsakanin sahabbai me ke faruwa fa kulna sai muka ce man ra'ayu menene ra'ayi inji Ali ibn Abi Talib muka ce Usman menene fahimtarka qala yace uridu an ajma'a an-nasa ala mushafin wahidin ina ga ya dace mu yi kokarin dora mutane akan qur'ani kwaya daya rubuta qur'ani daya ya zama ayoyi da ake kai su wata sura a can a wani rubutu a kai wata sura mu yi kokarin tantance ina ne mafi ingancin inda manzon Allah yake musa so in muka saso a wurin sai mu ce duk wanda ya saba wannan ayi kokarin kona shi mun fahimci nan da kyau yace fa innakum lalle yadda namarin yake idan ku din nan in ikhtalaftumul yawma idan yau kun yi sabani idan ku sahabbai yau kun yi sabani kana man ba'dakum ashaddu ikhtilafan jama'ar da za su zo bayan ku sabanin su ya fi naku in dai a zamanin ku za a fara musu na kira'ar qur'ani wani na ce wani naku ba asali wani na ce naku ba asali duk imanin ku duk takawar ku duk aqidar ku duk son Allah ku mun yi wannan toya ya ga jama'ar da za su zo masu son rai a cikin al'umma fa kulna ni'ma ma ra'aita muka ce lalle abin da ka ganin nan ya dace a yi shi a lokacin abin da ya kawo kuma wasu sabani na kira'o'i da ya faru shine kowane gari manya-manyan garuruwan musulunci malamansu na qur'ani daban-daban ne idan ka dauki a lokacin garin basura malamin qur'ani shine abu musa al-ashari mali abdullahi ibn qais al-ashari radiyallahu anhu yake karanta su qur'ani kira'a da yake aiki ta daban malamin qur'ani a garin kufa shine abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu kira'a ta daban sai aka waye gari in an hada tsakanin yan kufa da basura sai muka ce haba kira'ar ku ba su da asali wannan suna ce ah ku mata ku ba su da asali dauki littafi ko asabu sira fi ulumil qur'an wannan na daura ta karanta na shi sayyidi muhammadu al-amin hafizahullah rais kismil qira'at bi jami'at al-islamiyya ayya ka wannan hatta aka fara samun daliban irin su abdullahi bin mas'ud su alqama irin daliban su abdullahi bin abbas irin su mujahid bin jabr su qatada bin di'ama bin qatada suna sabawa da juna kowa yana ga aina mu ne asali za ku bayi da asali to a lokacin Uthman da ya tashi sai ya tara ainihin majalisar shura waɗannan sahabbai da su ne shura wa amruhum shura bainahum sai ya gabatar musu wannan bukata suka ce babu abun da ya dace sai dai ka duba gwaraza wajen sanin Qur'ani tun a zamanin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka shaide su da bin Allah su yi kokarin tara Qur'ani bisa ga jerin ayoyi yadda annabin Allah ya karanta su kuma duba qira'at da ke da asali su rubuta Qur'anin kowace mai zaman kansa qira'a shaziya wanda ba ta da asali kirkiro ta aka yi don a rusa musulunci wannan duka tara a kona su wannan shura su suka bada wannan shawari zuwa ga Uthman da ya tayi sai ya zabi sahabbai irin Zaid ibn Thabit daman shine asalin shugaban sakataren rubuta Qur'ani ga baki daya irin su Abdullah ibn Zubair shi ma iya daga cikin waɗanda suke masana Qur'anin Allah irin su Abdurrahman ibn Harith iya daga cikin masana Qur'anin Allah irin su Sa'id ibn al-As waɗannan sai warisi ce ku kuje ku tara Qur'ani ku dauki duk qira'an da ta inganta ku rubuta Qur'ani nata wanda take ba ta da asali a tara Qur'anin a kona saboda idan mu yau mun yi sabani to jama'ar da za su zo bayan mu sabanin su yafi namu amma duk da wannan jama'a da suka zo kashe shi suke zargi suka ce ba mu yadda da abin da kai ba tare da ho ba shawarin sa bane ba shi ya shugabanci committee yi ba amma na dai da yake ba alkhairi ake so ba sai aka ce ba mu yadda da abin da ka fada ba baya da haka wa amma qissatu ikhtilafihi radiyallahu an ma ibn mas'ud radiyallahu an sannan qissar da ake kawowa na sabanin sa shi damirin ya'udu ila usmana sabanin usman da abdullahi ibn mas'ud فيقول الدكتور طه حسين الدكتور طه حسين ونببان مالمي ني جامعه الازهر اصلن سا مالمي اللغه ني وند ا ينزو ا دك دنيا ان انا magana jama'a da suka fi kowa sanin luga iya daga cikin as-sabiquna al-awwalun duk sabanin luga yanzu a duniya su ne jama'ar da ke da ta cewa na karshe a kai yace inna qadiyyat ikhtilaf bay inna qadiyyat al-ikhtilaf bayna Uthman wa ibn Mas'ud mutakallafa wa masnu'a yace lalle qadiyya na sabani da aka ce ya auku tsakanin Uthman ibn Affan da Abdullah ibn Mas'ud an yi programming din ta ne wato bi ma'ana an jawo ta ne wa masnu'a kuma an sana'antar da ita ne don a gurbata tarihin musulunci akwai sabanin da ake ta rubutawa kata-kata tsakanin Uthman ibn Affan da Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma akwai ɗaya da ya inganta amma na mafiya yawa an yi don bata musulunci ne daga cikin sabanin da ake kira na farko wanda suke kawowa waɗanda suke son gurbata tarihin sahabbai suna cewa Ibn Mas'ud ya rubuta zargi mai muni akan Uthman ibn Affan me yasa bai sa hiccin committee tara Qur'ani ba kuma iya shine mutumin da annabin Allah yace man sarrahu ay yaqra alqur'ana ratiban kama nazala falyaqra'uhu ala qira'ati ibn ummi abdi suka ce yayi zargi akan wannan al'amari wannan ya shahara cikin takaddun tarihi kata-kata cewa yace bai amince da wannan ba tayi za annabin Allah ya bawa kansa ba sai ba fasha committee ba alhali time da aka yi selecting jama'a da rafsa da qur'ani baya garin ba an kifa shi bane baya garin ne dai kenan na biyu a confiling Qur'ani da sanin tarihin Qur'ani ana gabatar da Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu akan Abdullah ibn Mas'ud me dalili saboda Qur'ani ya sauka da lahaja ta Quraishawa ne kuma ita ce lahaja su Zaid ibn Thabit so da kan respecting din yaran su Qur'ani ya aiki da shi ake gabatar da shi akan masu sabanin lahajar sa baya da haka ana cewa kuma wai iya zargin Uthman ibn Affan akwai ayoyin da suka soki kabilar su Banu Umayya Uthman ya sa an cire su a tare Qur'ani wannan kuma muna mai da amsa da cewa in kace haka mai yuwa ne to ka karyata Allah don Allah ya ce la ya'tihil batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid kuma ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun wannan shine zargi na biyu wannan don haka shi ma babu hujja a kai na uku kuma suka ce yayi proposing ana tara Qur'anin ayi wasu abubuwa bai aiki da su ba ya bada shawarwari an yi aiki da shawarwari wasu bai aiki da su ba in ma kafa da wannan sai ce wannan ai ba sabani bane idan ana harkar addini matsala ce ta ilimi zan iya bada shawari guda shida a karbi guda uku a mai da su me dalili ukun da na bada shawari sun dace ukun da bada shawari ana gaba su dace ba ko kuma babu hangen nesa a cikin su ai dan na bada shawari a matsayin dan adam ba dauka ba ba wala ganci bane dan in an ki daukan wani za a dauki wani su da ka waɗannan su ne sabanin da aka kirkiro ake cewa Ibn Mas'ud ya ce babu ruwansa da jagorancin Uthman ibn Affan radiyallahu anhuma. Wannan magana ba ta inganta ba a tarihi. Masu kirkirowa shirme ne, fama rabihat tijaratuhu, kasuwancin su anan bai ci riba ba. Amma qauluhum, zarginsu na hudu, rabi'an kenan, innahu daraba ibn Mas'ud wa Ammar ibn Yasir, suna zargin Ibn Mas'ud da Uthman da cewa ya sa an daki Ibn Mas'ud, an kuma daki Ammar ibn Yasir, ya sa an yi punishing dinsu. Fal jawab amsa anna zalika ifkun muftara, malam yace wannan kirkira ne da aka kage shi bayi da asali, wannan maganan ya dake su kirkira ne da babu asali a tarihi. Fa aina sanadul muttafiq, ina isnadi dake saduwa daga farko har karshe tiryan tiryan wanda yake ingantacce da ya bayyana wannan? Shi yasa don mu ahlus sunna an karanta da mu ba ma daukar labari sai da isnadi. In ka zo kace kaza sai mu annabin Allah ya ce kaza, sai mu ce ina hanya da labarin ya zo zuwa gare ka. In ka kawo isnadi, haddathani musaddad, haddathani yahya, qala haddathani sufyan, qala haddathani malik, qala shikenan, sai a karba in ya inganta. Amma naka huto kace annabin Allah ya ce baka rayu da shi ba, baka ganshi ba, bakui zamani ɗaya ba, sai a ce ta ina ka ji, sai ka ba mu yadda labarin ya iso zuwa gare ka. So da haka idan kace ya dake, sai mu ce to ina isnadin ya dake su, labarin waye ba wani labari, waye ya ba wani labari har ya zo kanka a haka? Ɗaya kenan. War ruwatul udul, ina kuma masu ruwaito hadisi adalai da suka bayyana haka? Ina malaman hadisi adalai da suka bayyana wannan? Saboda ba a ma karban hadisin kowa fa sai adali. Duk shi yasa Ibn Siyar yake cewa a tarihin malaman hadisi ko sau ɗaya ka taba cewa annabin Allah ya ce da ƙarya har abada, ko ka tuba ba a karban hadisinka, ko ka tuba ba a karban hadisinka. Ga suratul Nur, kazafi kake wa mutum bawan Allah, aka ce ba a karban shahada shaida mutum har abada, balle ga manzon Allah yace ko ka tuba ba a karban hadisinka a duniya. Don haka al'amari ne na adalci, tuhuma da zargin ƙarya ana wa ba a karban hadisinka. Mutanen da kake gani ake kiransu a cikin kutubu jarhi wa ta'dil, a ce wani kazubun, wani fasikun, fulanun dajjal, fulanun la asla li kaulihi, ai ba wai mutanen banza bane, wani da gemunsa da komai. Amma na in yi manzon Allah ƙarya, in aka auna darajar annabin Allah da shi, sai a ce ƙarya kake. Me dalili? Saboda an karantar da ahlus sunna daukan magana ne asali. In ka zo kace kaza, sai a ce me ingancin isnadi? Yace kuma ina masu ruwaito hadisi adalai li subuti dalika, da ke tabbatar da wannan? Me dalili? Saboda da ka'ida in ka faɗi magana sai ta tabbata. A wajen malaman hadisi, hatta karanta hadisi da kuskure na saki karban hadisinka, ka canja wasulan hadisi, ka mai da kaza kaza a isnadi masu yaki karba. Zaka ce Shuraim, ka ce Suraim, sai a ce wannan ba adali ba ne. Zaka ce haddathani, sai ka ce haddathna, ba zai wahala karbi hadisinka, zaka ce baka ma san menene isnadi ba. Ai Imam Shu'ba haka yake zaune rahmatullahi alayh, yana falon sa, yana rubutu na hadisi, kawai sai yaji wani dalibin suna karanta hadisi haddathna, yana fitowa me yi, sai zabga dalibin mari, da ya mare sai koma gida ya ci gaba da aiki. Sai bayan ya kammala yake fito ga dalibi na kuka, yace me faure sai kai kamare ni? Yace ni, yace eh, sai yace na aida zuna rubutu, naji wani yace haddathna, ban sani ba, na fita ashe hukunci da ya masa na mari ya dawo zai zauna. Shi ya je zabga marmari ya mamanta, me dalili? Saboda ya ji an yi ta'addanci a hadisi. Yace to waye ce kace haddathna? Allah ya taimake mu. Na'am. Wa ala fardi thubuti zalika, yace muqaddara ma hakan ya tabbata cewa Uthman ya daki Abdullah ibn Mas'ud, kuma ya daki Ammar ibn Yasir. Fa inna ibn Taymiyyah yaqul, Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yace, fa in qila inna Uthmana kadi daraba ibn Mas'ud wa Ammar, idan an ce Uthman ya daki Ibn Mas'ud da Ammar, fa hadha, wannan la yakadihu fi wahidin minhum, bai suka a cikin adalcin ɗaya daga cikin su. Fa inna nashhad, cewa lalle mu muna shaidawa, anna salasata fil janna, dukkanin su ku yan aljanna ne. Ahlus sunna ba su da kokonto, Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud, Ammar ibn Yasir radiyallahu anhum yan aljanna ne. So idan dan aljanna da ke dan aljanna, to ina ruwan ka ciki? Menene naka ciki? Dan aljanna da ke dan aljanna, ni da kai a yanzu ba mu san matsayin mu ba, su an ce an gafarta musu, wannan cikin mutane goma albishin aljanna, wannan cikin wanda suka yi shahada, wannan cikin ahalu badire. To me saurar naka a ciki kullun yana faɗa mu fa a yau jama'a ko a BBC ba sai an gafarta mana ba, kuma ko an faɗa mu san ba gaskiya ba ne. Ba wanda zai zo a yanzu kai tsaye ce wani na gafarta ma, ko ya faɗa ka san wasa ne. In wani ya zo ya ce ya gafarta ma ko ya baka aljanna, na ce kullun ka ce Allah ya saka mar da alkhairi, amma na ya saya ma soboro da naira biyar ka shafi alkhairi. Saboda soboro da naira biyar yaƙini ne, garanti ne, amma na wancan ba garanti yake gaya ma ba. Ɗaya kenan. Na biyu, za ka yi abin da Bahaushe ke cewa kamare sakare shi. To wannan sakare shi kama iska ne ma ake, don ba kama ganyen ba. وأنكم من أكابر أولياء الله المتقين, كما ودن نن أكو سنة دقا تكي من يمن ين وليان الله ما ستكوا بامو دفو كنتو أكي. ولقد ضرب عمر أبي بن كعب, أي عمر بن الخطاب ياتب جوكم أبي بن كعب. أبي بن كعب ذو عيقا تكي قراء القرآن متاني قداه دو حديثي أبو خاري النبي الله سيراد أمين شن الله صبت أقريش يتي دك ميسان كو ين قرآن يجيو جنس يكو قرآن. أما عمر ياد كيشي bidirra da sanda ma ya dake shi, ba wai duka da ƴar karamar bulala ko kuma wani karamin ice ba. Lamma ra'an nasa yamshuna khalfahu, lokacin da yaga Ubayyu yana tafiya jama'a na binsa a baya ana respecting ɗinsa, ga mai mulki ya taho wu a ruru a bayansa, Umar ya dake shi wa kale ya ce wannan zillatul littabi, kaskanci ne ga wanda yake bin naka, kana kaskantar da bayin Allah kana sa su rika binka a baya wu. Sannan wa fitnatul lil matbu, wanda kuma ake bin bayansa ake respecting ɗinsa, wannan fitina ne gare shi. Kai da ake bin ka zai sa ma girman kai, mai girman kai bai shiga aljanna. Kai da ake bin ka zai sa a kamba ma ka, a kai ka a baro ka, saboda jama'a yau suna respecting ɗinka saboda ka da mulki, ran da ka bari ba ruwan kowa da kai, sai a kai ka wani mataki sai an daga sama sai a sake ka faɗo ƙasa. Sannan kuma wanda yake bin kana kaskantar da shi, wataƙila a wurin Allah mai daraja ne. To da kake nan ashe dukan ba akan Usman aka fara ba, me yasa a wancan zamanin ba su zargi ba? Saboda target din su kan Usman ne radiyallahu anhu. Kuma anan wurin abin da yasa aka kawo wannan kissa, waccar kissa ta farko da Ibn Taymiyyah yake bata inganta ba, na sabanin sa da Ibn Mas'ud cikin littafin sa na Al-Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah. Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah fi naqd kalam ash-Shi'a wal Qadariyyah, littafi ne muhimmi. Wannan kuma na Taha Hussein iya cikin littafin Al-Fitnatul Kubra. Ina fata an gane. Daga cikin kuma sabanin da ya auku a lokacin ake cewa ya daki Ibn Mas'ud din, shine Ibn Mas'ud yana rayuwa a garin Kufa na farko karkashin jagorancin Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sai Sa'ad ibn Abi Waqqas bukata ta sa na rayuwa, na kuncin rayuwa, bai ma da abincin da zai ci a gidansa, kuma shine gwamnan musulmi a kasar gaba, a garin gabaki daya. Sai roki bashi a cikin dukiyar musulmi a dan taimaka mar da bashi sai abinci. Sai aka taimaka mar da bashi sai sai abinci, yake insha Allah bayan sati zai dawo da kudin. Ya dan sa lokaci muqaddara, ya sa sati ɗaya ko sati biyar, sai lokacin yayi bai samu kudin ba. Sai Ibn Mas'ud yake dole sai ya kawo kudin, sai ce shi bai samu ba ne. Ka dai duba adalcin shugabannin musulunci, shi yake jagoranci amma na abincin da zai ci san da ya bashi tukunne yake cin abinci. Wannan ya faru daga bayan Sa'ad ibn Abi Waqqas ya bar shugabanci a wurin. Sannan sai aka tura Walid ibn Uqba, wanda muka kira tarihinsa a baya kaɗan a ciki, sai aka sai shugabanci, shi ma sai ya sake samun kansa cikin jarrabawa na rashin abincin da zai ci, kuma shi ne shugaba. Shi ma ya sake cin irin ɗan wannan bashi, kuma bai samu halin biya ba. Bashin ma ba wani lokaci ba na kuɗi suke karɓa ba, na abinci ne, a baka ko kwanan masara uku ko biyar ko nawa mai kama da haka. A lokacin Abdullahi ibn Usayd ce kai ma uku ainihin Walid ibn Uqba sai ka biya wannan kuɗin. Aka yi ta bugawa da shi, yake sai an biya, suka ce ba samu kuɗin ba ne. Shi tunaninsa shi ne tunda an sa iyaka dole a bayar, su kuma suka ce to ai mun nemi a yi postponding biyan bashin tunda mu samu hali ba. Kuma shari'a ta amince da in ba mu da abincin da za mu ci, za mu iya zuwa cikin dukiyar musulmai a ba mu ci abinci daga bayan mu biya. To a lokacin an ɗan kai ruwa ran da Ibn Mas'ud ga jama'ar da ke da fahimtar ingancin wannan kissa din. To daga ƙarshe sai suka aiko Usman complaint cewa ga tarman da hankali da Ibn Mas'ud yake yi. To sai Usman ya ce a turo mashi. shine yake mar nasiha ya zakai bayan abokananka ne jama'a irinka ne idan Allah ya jarabe su da rashin abincin da za su ci ai sai ka tausaya musu kuma idan lokacin da za su biya bashin ya wuce sai a sake sabunta sa date ba a walakanta su ba shi kuma Ibn Mas'ud ba yana yi da niyan walakanci bane sai dai niyyar sa in mun sa doka to kowa ya bi doka don haka manufar kowa maslaha ne na al'umma ba wai kawo barna a ci ba sahabbai ba mu da zargi akan mutum kwaya dai a cikin su ahlus sunna malaman mu na sunna sun tabbatar da sahabbai suna iya yin kuskure amma na ba sa kuskure na ganganci irin namu ba sa kuskure na sarrai irin namu ba sa kuskure na kaucewa gaskiya irin namu in kaga wani yayi kuskure kokarin neman gaskiya yasa yayi kuskura kuma suna da aiki na alkhairai da yawan gaske wanda ya ninka kuskuren su a wurin Allah sau miliyan 100 ko sama da haka kuma Qur'ani ya ce innal hasanati yuzhibuna sayyi'at kyawawan ayyuka suna goge munana idan ma ka yi su in ka dauka ya kukuka da suka dauka kalmar Allah in sai ka fuje akai kawai yaki kadai da suka yi wani cikin su ya yaki 50 wani 60 wani 70 duk wannan yayi ne dan me dan taimakon addinin Allah fita yaki na wuni da yafi duk duniya da abin da ke cikin ta na'am to a lokacin sai aka ce yazo shi sai yazo ya samu Usman sai masa nasiha to anan ne ake karerayin cewa da yazo ya nasiha sai ya ce Usman ba ruwa na ban ji maganar ka ba baya da haka kuma a lokacin sai Ibn Mas'ud wai har ya zagi Usman Usman sai ya ce a kama shi a take shi wannan kisa ba ta inganta ba shine malam yace in mata inganta ai babu laifi tsakanin su dan mai mulki yana da ikon ya ladabtar da kowa wannan ma daraja ne gare su a ce mutum mai daraja yayi laifi ka hukunta shi a ce kenan shugabancin ka adalci ake yi ba wai ana duba jismani din ba na'am wa amma qawluhum huwa magana su sabiyar khamisan kenan innahu radda qarida rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-hakam bin al-as cewa ai manzon Allah ya kori al-hakam bin al-as shi kuma Usman radda ya dawo da shi bayan ya hau mulki sai yace a ce al-hakam bin al-as da garin Madina bayan annabin Allah ya kore shi akan laifin munafurci da cin amana sai aka ce shi yace a dawo da shi fal jawab ansa ana qala ibn taymiya yace lam tathbut min al-asl wannan kissa bata inganta ba tun daga tushenta bata tabbata ba tun daga tushenta walaysa laha isnadun kuma kwata kwata kissar bata da isnadi labari ne kawai da yazo a iska abinda Bahaushe ke cewa wai gata gata nan sai a ce me tazo mu ji ta saboda ba isnadi kawai tatsuniya ne duk magana da ba isnadi ai tatsuniya ne idan yanzu ka zo ka ce mana Shehu Usman dan Hodiya Allah ya ji kansa ya baka naira 10 kyauta sai mu ce na ka gamu da shi in ba ga mutum sai aka yi aiko maka kudin sai aka yi ya san zaka zo ya turo maka sako na'am zargi na biyar wannan ma fa mara bi hatti jaratuku sai na shida wa amma qawluhum a lokacin wadanda suke cewa ma ta inganta suka ce Usman yace banda da shi ba in na da da shi garin Madina to ina yake a garin Madina ina yake in an ce da shi sai to gashi nan a garin sai ba a gan shi ba wa amma qawluhum maganansu innahu cewa lalle da lamarin yake amara bi nafi abi zarr radiyallahu anhu ila rabzati ya sa an kori abu zarr zuwa garin rabza wannan ma ba gaskiya bane ko kadan fal jawab ansa anan anna aba zarr lalle abu zarr huwa alladhi ikhtara zalika shi ya zabi ya koma ar-rabza wa wafaqa alayhi usman kuma ya dace da wannan shawari nasa kamar da cikin tafin al-awasim min al-qawasim na abubakar al-arabi rahmatullahi alayhi yadda kissar abu zarr kuma take shine abu zarr al-ghifari radiyallahu anhu mun san musuluntan su iya daga cikin mutane 10 da suka riga kowa shiga musulunci kuma manzon Allah ya yabo a kayin sa ko da cikin littafin hadisin silsilatul ahadithis sahiha akwai hadisi da annabin Allah ke cewa may yuridu an yanzur ila tawadi'i isa falyanzur ila abi zarr wanda yake so ya duba kaskantar da kan Isa ibn Maryam alayhi salam to ya kallo zuwa ga Abu Zarr zai ga kaskantar da kai irin na Isa saboda Isa alayhi salam mutum ne mai kaskantar da kayinsa Allah ya ba mu ikon koyi da su to abinda aka yasa ake zargin wai ya kori Abu Zarr shine Abu Zarr bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma garin Siriya ya zauna da ya je a wurin ya dan dade yana karantarwa
har ma yayi yakuka ya ƙara fada daga ruruwan musulunci. Me ke faruwa bayan ya zauna a can kusan shekara 11 sai ya dawo. Yana dawowa zamanin mulki na Abubakar ya wuce bai da matsala, iyakan yana wasu harkoki na Umar ya wuce sai ya zo zamanin Usman. Yana zuwa ƙarƙashin mulkin Usman sai ya zama daga farko ya samu kansa ƙarƙashin gwamna ne Muawiya radiyallahu anhu. Me ke faruwa yana zuwa sai ya ga an tara dukiya a Baitul Mal haka. Yace wannan dukiyar me sai aka ce Baitul Mal ne? Nawa yace aka ce na musulmai ne kuma na Allah. Sai yace to inna musulmai ne na Allah, yanzu a bude Baitul Mal din a rabar da dukiyar gaba ɗaya ta kare. Aka ce a'a, ai ba wanda yazo yace iya da bukatan abinci wa bashi ba. Muna ajiye wannan dukiya da zamne saboda ko bukata zai faru gaba sai a biya da shi. Sai yace a'a, in dai ta al'umma ne bai halatta a ajiye ta a wurin, dole a fitar a rabar da ita. A lokacin sai aka bashi ma responsibility, kana iya cewa ko minista ko gwamna. Yana zuwa garin da yaje shi mulki, dokarsa number 1 shine haramun ne duk wani musulmi ya kwana da kobo daya a gidansa. Idan kai cefa ne ka auni kwanan shinkafa daya, ka sayi garin kukanka da za a kada miya da shi, ka sayi magin naira 5 dinka, aka sayi ruwa, aka sayi mai, to sauran kudin sai ka sadakar. Ita ce doka number 1. Aka ce meye hujja? Yace Allah ya ce wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi azabin alim. No haka babu dama akwai wanda kudi a gida, dole ne kowa ya kyautar. Jama'a doka ta musu zafi. Wani yana so ya dan aje na kariya gobe da safi, aka ce no, in ka ci na daren yau na safin da sai ka je ka nemo, ba maganan ka aje. In aka yi asuba sai ka nemo. Yana so ayi koyi da hadisin Bukhari da annabin Allah yace wai yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati tayri. Akwai jama'a da su ga aljannar Allah zuciyarsu irin zukatan tsuntsu saboda tawakkali. Tsuntsu zai cika kotansa ya kwana ya dawo gida ya bacci, ba abin da ya dame shi, bai tunan karyawa. Sai garin ya waye tukunne ne mu na karyawa, ya ma zo ya ba ayansa tukunne ko mai nemi nasa. Yace to haka yace so kowa ya zama, kowa idan ka gama cefa ne sai ka kyautar, da safe in kai asuba sai ka tafi neman abin karyawa. Doka ta yi zafi. Usman ya ji labari ya kira shi cikin mutunci, yace haba Abu Zarri, wannan doka ta yi zafi. Yace kai ka yi wa kanka wannan hukunci babu damuwa, amma naka wajabta mutane kai wannan akwai kuskure. Sai Usman ya kada hujjarsa da wani hikima kwaya daya, shi yasa duk inda ka samu dattijon arziki sai kaga alkhairi da shi. Sai yace idan da kwana da kuɗi na halal haramun ne a gida, me zai sa Allah ya wajabta mana zakka idan dukiya ta shekara? A shike nan ya halatta mu ajiye kuɗin, shi yasa aka ce mu yi zakka. Abu Zarri yace kai to ni bazan kwana cikin al'ummar da ke kwana da kuɗi a gida ba, ni bazan iya ba. Sai ya resignin ga baki ɗaya daga shugabanci, yace shi ba zai iya zama cikin wannan al'umma ba. A lokacin Muawiya me ke faruwa? Da ya dawo sai yace ba zai zama cikin gari ba. To ana zargin Usman cewa wai ya tura shi exile ne, wato shine ka sauke mai mulki ka kai shi ƙauye dan ladaftar da shi da kuma horar da shi a wurin. Ba mai ziyartansa, ba zai ziyarci kowa ba, ba zai gana da kowa ba, kawai sai dai a kai mar masu tsaro. Sai aka ce wai exile aka tura shi, kuma ba haka bane. Shi yace ba zai zauna cikin al'ummar da ke kwana da kuɗi ba. Usman yace to in ka zabi ka koma kawai ba mu ki wannan ba. Kuma Rabza da yaje ya zauna ai mil hudu ne tsakanin da garin Madina. In kuma za a kai mutum exile ana kai shi can jeji ne mil 100 ko 200 jeji ya ajiye shi. Amma na mil hudu ai ba nesa da gari yake ba. Yanzu daga nan wurin masallacin gwallaga dan ka je ka za ka yi mil hudu waje, ai baka fita gari ba. Kama je karshen Bauchi ka je bayan gari mil hudu, duka cikin gari kake. Wani zai je wajen ya rayu kuma a gari yake harkokinsa na rayuwa. Duk da haka Abu Zarri yana Rabzan yana shigowa cikin garin Madina iya nasiha. Sai zo samu jama'a a zaune kamar yadda Ibn Hajar ya kawo cikin Fathul Bari rahmatullahi alaihi. Sai rike wa mutane ne sai jama'a, don Allah ku ji tsoron Allah, ku yana kwana da kudi a gida. Jama'a ku ji tsoron Allah, in kun yi tafa ne ku rika sadaka da sauran kudin. Wannan shine dokar da yake yi. Da tun da ya bar mulkin sai koma wa'azi a kai shi da awad da yake. Kuma a cikin sabai babu wanda yace abin da ya haramun ne. Kai kai naka, amma na karka tilasta wani. Don kuma za ka yi da'awa don wani ya gane manufarka, to sai ka je ka yi babu damuwa. Amma na tilastawa shi ake tsoro. Wannan magana akwai laifi a cikinta? Babu. To sai koma Rabuza ya zauna. Da ya koma Rabuza ya zauna da shi da matarsa da kuma issa kwaya ɗaya suna zaune a wurin, sai Muawiya ya yi wayo bari ya jarabi imanin Abu Zarri da gaske ne wannan da'awar ko ƙarya yake. Saboda in ka ce ka yi imani ko Allah sai ya jarabe ka. In kace kai kai ne sai Allah ya ce in kai din kai ne, kai din kai waye. A hasiban nasu ayyutura ko ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Me ke faruwa sai wayo sai yasa aka dauki dinar 1000 a boye sai aka yi wa Abu Zar sadaka fi sabilillahi. Da aka yi marza a boye ba wanda ya sani a ga shin zai boye kudin a gida rika ci kadan kadan ne ko kuma zai yi cefa nan yau ya hutu ya rabar da sauran. Abu Zari ana kawo mai dinar 1000 akalla dinar 1000 yanzu. Ina ga in ban yi kuskure ba ba zai gane naira miliyan 4 ba. Kaga in za a jaraba ma shi da kudi da yawa ake yi. Naira dai miliyan 4 ai da yawa. Sai aka dauka aka yi masa gida. Da aka kawo sai godiya ya karba sai ya dauki kudin abincin da zai ci na wuni. Da ya kammala sai ya fita bayan jejin Rabza sai ya rabar da duke daga farko har ƙarshe ta kare shi. Na abincin wunin ya dauka cikin akalla naira miliyan 4. Sai da gida zauna gobe kuma Allah zai yi. Kaga ba da shi wannan shi raba kansa wasu sahabbai sun raba kansu su ajiye dukiyarsu a gida babu damuwa. Kowane mutum in ya dauki nasa babu laifi amma na karka tilasta wani dokar da Allah bai wajabta mar ita ba. Wannan shine kuskure. Mu idan muka yi takatsantsan da duniya muka nisanci ta babu damuwa amma ka ce kowa sai ya yi abin da kake so anan ake samun kuskure. Masu zargin Usman daga baya Abu Zar ya rasu. Da ya rasu a wurin kuma akwai maganar da manzon Allah ya yi a wajen yakin Tabuka. Yaki na karshe da yayi hijira na shekara 9 a watan Rajab da yayi yakin. Yana wajen filin Tabuka sai yake cewa Abu Zar yamshi wahadahu wa yamutu wahadahu wa yub'athu wahadahu. Yace Abu Zar gashi yanzu shi da yake tahowa filin yaki ya makara a baya. Ya dawo ganin shi da yannan to shi da zai mutu. Kuma gobe kiyama da ikon Allah shi da Allah zai tayar. Ba wanda ya san me ake nufi wa tamdil ayyam ala hadhihi al-maqula. Kwanaki na gudana haka har wata ran Abu Zar yana zaune jinya da kama shi a Rabza a jeji shi dai daga sai matarsa sai Issa da yaga zai bar duniya sai yace wa Issa ga wasu jama'a can na hange su ki ce wa mahaifiyarki ta dafa musu abinci idan Allah ya dauki rayuwata su mun wanka su mun sallah su binne ni su kuma dafa musu abinci a gida na su ni na ba su abinci. Jama'a da suka yi su sai ga jama'a ne su Abdullahi bin Mas'ud suka zo suna yiwa Allah da rayuwar Abu Zar suka wanke shi suka mar sallah suka binne shi. Ibn Mas'ud yake sai yantuna magana da manzon Allah fada a Tabuka ya mutu wahadahu gashi yanzu shi dai ya mutu mai mar sallah ma babu wani mutum. Usman sai yace a dauko matar Abu Zar a Rabza a dauko Issa mata ne bai dace ba su a jeji ba. Aka dawo da su garin Madina ya ba su gida ya ba su abinci kuma shi ya aurar da yar Abu Zar da dukiyarsa. To ina maganar walakanci shi yasa jama'a idan ba mu karanta tarihin musulunci ba duk mai gurbatacciyar aqida sai ya zo ita sukan bayin Allah nan baka san laifin da suka yi ba. To haka wannan koma Rabza ganin daman Abu Zar ne sai al-hisar az-zalim kangewa az-zalimi bi ma'ana az-zalimin kangewa shine kange Usman da aka yi. Wannan zargi guda 6 zuwa guda 7 an zo gaban Usman an fade su daga farko har karshe an zazzage shi a kayin su ya kare kayin su a kai. Amma na abinda ake nufi al-hisar az-zalim shine daman ana niyan halakar da shi ne mai wannan niyya kuma ba zai fasa ba. Addatul iftira'atus sabiqa wannan kirkire-kirkiren da suka gabata da muka kira na bayan nan guda 6 zuwa 7 sun kai mutane ila taharruki siwar min ahli misr wa kufa wal basra wa tarasilu wa zuwirat kutubun ala lisan as-sahaba alladhina bil madina. Wannan karerai da muka ambata wanda ba su da asali aka jingina zuwa ga Usman ya gayyato at-taharruku siwar. Taharruku siwar shine yunkurin tawaye saboda kalman sara shine kai revolting to rebel against your leader kai reject leadership na shugabanka. So haka wannan sai yasa aka samu wani yunkuri at-taharruk wani movement na ƴan tawaye don kokarin yakar Usman akan wannan fazargin da muka kira a baya wanda ba su da asalin. Wanda aka yi wannan akan harcen mutanen kasar Misira da mutanen Kufa da mutanen Basra har ma da bangaren Iraki da ainihin Iran aka kirkiri karerai na rubuce-rubuce ala lisanin sahaba akan wai sahabbai ne suka fada kuma ba su fada ba. Sai a je gari ka sai a ce sahabi kaza tsine Usman kuma ba gaskiya bane. Alladhina bil madina sahabban dake garin Madina aka ce wai su suka aika Misra da Kufa da Basra a tsine Usman kuma ayi kokarin samun movement da zai zama against his leadership wanda za a yaki shugabancin sa. Aka ce wa ala lisani Talha wa Zubair an yi wannan karerai akan harcen Talha da Zubair an ce sun fada ko ba su fada ba. wannan karerayin da kuma maganganun da kuma furucin jama'a yad'unan nasa ila qitali Uthman wa Nasiruddin, ana gayyatan kowa da kowa ya kawo dauki dan yakar Uthman da kuma taimakon addini, saboda kashe Uthman taimakon musulunci ne. Wa annahu kuma cewa yadda lamar yake akbarul jihad al-yawm, mafi girman jihadi a duniya shine ya kashe Uthman. Jama'a yana da kyau mu dan fahimci kisan nan da dan kyau kadan anan wurin yadda al'amarin ya faru. Wannan ya kawo ta a takaice garan fahimci ta da kyau. Ba ya shiga musulunci don addinin Allah bane, sai da rusa addinin Allah. Yanzu haka jama'ar da suke musulunta kashi biyu ne, tun zamanin sahabbai haka ne. Akwai masu shigowa musulunci don Allah kuma su taimaki addinin Allah, ga su da yawan gaske a garuruwan mu, muna da irin su. Muna da fasoshi da suke musulunta su taimaki addinin Allah, Allah yawaita mana irin su. Akwai su a duniya, ga irin su Dr. Bilal Philip, ga irin su Dr. Gary Miller, ga irin su Yusuful Islam wanda asalin sa mawaki ne ya shiga musuluncin, ga irin su Maurice Bukel, dukannin Dr. Maurice Bukel duka musulunci suka shiga, a zaka ga ayyukan da suke wa addinin Allah ga sunan masu muhimmanci. So akwai kuma jama'ar da ke shiga musulunci ba wai da niyan taimakon musulunci ba, sai dai da rusa musulunci, wannan su ma ana samun su. To a zamanin akwai wani sunan sa Abdullahi ibn Saba, Abdullahi ibn Saba sai ya shiga musulunci, ba Yahude ne, manufarsa shine rusa musulunci ba taimakon addinin Allah ba. Ya zauna karshen kashin musulmai ya karanta addinin Allah ya fahimce shi, wanda yanzu ana samun masu irin wannan. Ai akwai fassan da yazo ya rayu a garin yanzu ya koma Abuja, Malam Suleiman, ai an kai shi har Misir ya karanta musulunci ne da niyan me, ya karanta musulunci da Bible dan yazo yake musulunci, da yaje karanta sai Allah ya sa ya shiryo ya kuma musulunta. To sai shi wannan Abdullahi ibn Saba ya shiga musulunci, da ya fahimci addini ashe niyyarsa ya rusa shugabancin Usman ne. Mu kuma tuna wasiyar da manzon Allah yake yi tun a farkon tarihin Usman, yace Usman zai shiga aljanna amma na bisa ga hakuri akan wata musifa da Allah zai jarabe shi da ita. A wannan khalifofin babu wanda ya ga musifa da fitina da bala'i da jarrabawa irin Usman ibn Affan radiyallahu anhu. Allah ya jarabe shi dan imaninsa ya kai Allah ya jarabe shi. Abdullahi ibn Saba da ya shiga musulunci sai fara tafiye-tafiye. Kawai me yake faruwa, yana tashi tafiyarsa na farko sai tafi garin Syria, ya fara karerayi akan Usman, yana aibata Usman, yana ta kiran karerayi akan Usman azzalimi ne, Usman kaza kaza ne, yayi komai da zai yi. Mutanen Syria suka gane sai aka kore shi a garin. Yana fita a Syria sai ya shiga Basra, yaje Usman bai ba kowa mulki, sai dan uwansa Usman bai taimakon kowa, Usman bai ya kori Abu Zarri, Usman ya sa an kona Qur'ani, Usman yayi kaza kaza, yayi ta yin wannan a Basra sai aka gaskata shi. Yana shiga cikin talakawa yana hure musu kunne, kuma iya cewa sahabbai ne suka gaya masa. Ya gama da Basra yana tayi sai ya shiga cikin Kufa. Ya shiga Kufa gabaki ɗaya kauye kauye gari gari, bai da aiki sai aibata Usman. Ya kori wani, ya cire sahabi wani a mulki, bai ba wa kowa mulki a duniya sai ƴan uwansa, ya sa an kona Qur'anai, ya ce kaza kaza. Ya kammala a Kufa sai ya shiga cikin kasar ainihin Misira. Misira ma ya shiga kace kace ta yi da Usman, tun ana karetawa har jama'a suka fara gaskatawa dan zargin yewa haka yake zama. Tun kana karita sai ka ce to ko gaskiya ne. Waɗannan garuruwa guda hudu yaji yayi babu dadi akan Usman ibn Affan radiyallahu anhu, shi Abdullahi ibn Saba. Me ke faruwa a lokacin Usman ibn Affan? Sai ya fara jin labarai daga garuruwa, mun je gari kaza ana la'antar ka, mun je gari kaza talaka sun ce ba ruwan su da kai, shi ko bai san meye ba. Sai tura a turo masa, amma na abun ya fi muni lokacin a Misira. Sai yace a turo masa gwamnan Misira, shine Abdullahi ibn Sa'ad. Sai aka turo gwamnan Misira, sai kidan masa me ke faruwa. Ya taho garin Madina don ya bayyana Usman me ke faruwa. Da ikon Allah yana isowa, yana bayyana mar ga munafurcin da ake kullawa ga kaza kaza. Kafin ya koma, sai jama'ar Misira suka yi taking advantage na bayana waɗannan mutanen da suke son a juye Usman, wanda suka shigo musulunci ne rusa musulunci, da kuma suke yakar sunna, sai suka juya mulkin gabaki da Misira. Shi gwamna ya zo a bashi doka da zai kontrolin jama'a gaba ne da masu juyin mulki. Sun dora wani mutum sunansa Muhammad ibn Abi Hudhaifa. Abdullahi ibn Sa'ad ya dawo, sai samu a masa juyin mulki, an dora sabuwar gwamnati. Ba halin ya koma wajen Usman, an kange shi, an hana shi komawa. Yayi shirin yakan kafirai babu hali, saboda bai da makami. Usman ya rasa yadda zai a cikin wannan hali. Kawai sai aka waye gari Misira yanzu tukunna an je an yi ta karere yayi tasiri. Kufa an yi ta karere yayi tasiri. Basra an yi ta karere. To sai aka samu a cikin Basra an dan samu matsala kadan, afwan a cikin Kufa an dan samu matsala kadan saboda Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yake gwamna. Sai yake aminta da wasu abubuwa sai suka masa wayo. Sai suka ce to ai yanzu committee da aka yi na binciken Usman kana cikin committee kai ma shugaba ne. Wai dan a gamsar da shi tunda an sa shi a ciki ya san kuma Usman mutumin kirki ne ba zai bari a zalunce shi ba ko? To sai amince ai abin da za a yi amma na babu walakanci a ciki. To yanzu an samu sabon Abu Musa shugaban Kufa. To amma na sai aka zo garin Basra. Gwamna a garin Basra shine Abdullahi ibn Amir wanda muka kira sunan sa dan uwan Uthman. Shi kuma ya tafi aikin hajji. Gabanin yaje aikin hajji ya bar Basra ya dawo an juya hankalin mutanen Misra gabaki Basra gabaki dai daga jagorancin Uthman. Babbar matsala da Uthman ya samu a lokacin shine manya-manyan garuruwa uku na musulunci sun yi tawaye. Garin Egypt gabanin shi gwamnan su yazo ya masa bayani da nasiha da zai yi ya kuma gane me yasa ake fadan karerai akan sa ba su da asali kafin ya da an jiya mulki. Kufa an je an gagara nasara an shiga ta siyasa. Basra gwamnan Basra ya je aikin hajji Abdullahi ibn Amir gabanin ya dawo an juya hankalin mutanen Basra shi ma kuma an yi shirin ya da a yake shi. Garuruwa uku yanzu sun yi tawaye Misira, Kufa, Basra. Muna kiran irin wannan dan musan tarihin musulunci. In ba haka ba ne yin wanta jankale sai baka tsoro. Amma na in ka san tarihin musulunci duk wani abun da ya ko al'umma in kai reflecting back ya faru da ikon Allah. Wadannan wurare ga baki daya sai suka yi tawaye. Wannan Abdullahi ibn Saba bayan yayi nasaran juya hankalin mutane sai aka ce yanzu to garuruwa uku nan da Kufa da Basra da Egypt kowanne su kawo dauki a zo garin Madina. Za a yaki Usman. Amma na kada a ce za a zo yaki mu ce za mu je aikin hajji ne. Na farko sun fita a watan Shawwal mutanen garin Egypt sai suka turo sojoji mutum 1000 da sunan za a je yakin ainihin aikin hajji amma na ce ba gaskiya bane. Mutum 1000 nan sai aka raba su group daban-daban group 4 kace a tagaice 250-50 suka tawo karkashin wani jagora Amir nasu kenan ana ce masa Amir Ghafir ko kuma su ce Amir Ghafiri shi ya jagorance su. Da suka fito sai aka aika mutanen garin Kufa da mutanen garin Basra su masu turo. Mutanen Kufa ƴan tawaye suka turo wakilai karkashin jagorancin wani mutum sunansa Ashtar. Da niyan za su je aikin hajji amma na badda kafa ne don a yaki Usman ne. Mutanen Basra su ma suka turo wani jagoran su da niyan aikin hajji amma na badda kafa ne sunansa Hakim. Wadannan gaba ɗaya garuruwa uku suka huta fito sai suka hada bayan garin Madina. Usman yana cikin garin Madina ba abin da ya mishi na shugabanci. Jama'ar da yake jagoranta ba mutum ɗaya da ya ce an zalunce shi. Ba haƙƙin talakawa da ya taɓa. Babu wata sunna da ya dace a faɗa da ya aiki da ita ba da ikon Allah. Me ke faruwa suka zo bayan garin Madina suka ɗan yi kwanaki da makaman su suka shigo cikin garin. Suka shigo cikin garin Madina me ke faruwa a lokacin Usman iya gida. Suka dan yawo garin Madina suka yi shawagi suka yi ta hira da mutanen garin Madina suka ji in views din su da fahimtar su kawai sai suka kewaye gidan Usman. Gari ɗaya Egypt kawai mutum 1000 suka turo. Yana gida kawai sai aka ture aka kewaye gidansa. Ya waye gari aka kewaye gidansa bai kula kowa ba. Sai ya fito yayi sallah ya koma gida. Ya fito masjidin Nabi yayi limanci ya koma gida. Yan kabilar su na Banu Umayya suka ce za su zo su kwace shi daga wannan hari da za a kashe shi. Sai yace ban yadda kowa yaki da ni ba. Sai hana su yi. Sannan akwai bayin Usman ibn Affan radiyallahu anhu suka ce za mu dauko makami don kare ka tunda za su yake ka. Sai yace ban yadda ba. Duk wanda ya amince bai dauki makami don ni ba da ikon Allah na enta shi ba bawa bane. Shikenan abu yayi tsanani ya fito yayi sallah ya koma gida ya fito yayi sallah ya koma gida. Ana cikin wannan hali da ya fahimci abu ya tsaye ni wata ran yayi sallah sai ya tsaya a masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam sai nasiha ga mutane. Nasiha sa na farko ya takura ta gabaki ɗaya kan abu uku ne tsaa ga Allah da manzonsa da shugabancin adalci. Ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum yayi wa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul yayi bayani mai tsawo a kai. Bayan ya kammala wannan yayi bayanin cewa idan muna shugabanci mun yi kuskure a zo a gyara mana kuskuren da muka yi a zo a mana nasiha ba mutumin da ya tunkare mu ya mana gyara akan shugabanci da muke mu saurare shi ba. Idan mun yi sabani da wasu ne suke gani su zo a yi sulhu mun amince. Ya kammala wannan ya sake cewa na uku a cikin bayanan sai ya ce ba ma tsoron mutuwa. Idan akan addinin Allah za mu bar duniya mun amince mu bar duniya akan addinin Allah. In baka mutu akan addinin Allah ba wani akan kwallon kafa yake barin duniya. Wani akan shan giya yake barin duniya. Wani akan rusa addinin Allah yake barin duniya. Yace don haka ba ma tsoron mutuwa dan mun ce mu ku yi sulhu. Muna yin maganar sulhu dan shine alkhairi ga al'umma. Na hudu yace bai halatta ga duk mutumin da ya yaki musulmai, bai halatta ga duk mutumin da ya zo ya rusa al'ummar musulmai a matsa akan shugabanci ba. Bayan ya gama nasiha a masallaci a lokacin mutane biyu zuwa uku suka miƙe suna ba shi goyon baya. Mun amince da abin da ka faɗa. Yana suna faɗan wannan a masallacin, waɗannan jama'a da suka zo su za su yaƙe shi daga garuruwan nan, sai suka yi atakin waɗancan mutane biyu zuwa uku. Su ma aka hauya kansu, aka kawo mutanen aka dake su. Wani mutum da ake kiransa Jabal ibn Amir sai ya miƙe sai ya ce wa Usman, kai mun san mutum ne wawa dattijon banza. Yanzu don ni an ce min wawa yanzu wani abu ne a yau? Don an ce ma wawa me aka maka? Ha'ula'i sahaba ridwanullahi alaihim yuqal mithlu hadha lahum man anta wa man ana. Asai ya tashi ya ce Usman, kai wawa ne dattijon banza, don yau an ambata ni akan addini me aka mini? Don an ambata ka me aka maka? Wani jamra ghaffari sai ya miƙe a lokacin sai ya ce Usman, kai daga yau ba kai ne shugaban al'umma ba, kuma ka sani rigar khalifanci an kwabe a jikinka. Mun kawo maka wani tsohon raƙumi, walaƙantaccen raƙumi, shi za ka hau a kore ka a garin Madina. A masjidin Nabi ake gaya Usman wannan. Supporters na Usman masu goma suka tashi suka yi yunƙuri za su yi atakin waɗancan da maganganu na baki, sai aka fara zaginsu. Har aka ɗauki dutse mai girma aka jefi Usman ya faɗi su ma a wurin a masallacin. Bai yi magana ba amma na jifansa aka yi faɗi su ma a wurin. Allah ya taimaka da ƙyar aka samu aka kai shi gida. Aka kai wannan bawan Allah gida, yana gida. Daga ƙarshe sai suka ce sallah ma ba zai fita yi limanci ba. Suka kewaye shi a gidansa, ba zai je masjidin Nabi ya yi limanci ba. Ba zai fita a gidansa ba. Babu kuma wanda zai zo gidansa a bashi iko ya shiga. Banu Umayya suna so su taimaki Usman ya ce su bar su. Ya ce ina tsoron kar in zama sababin zubar da jinin musulmi a cikin al'umma. Bayansa su kawo maɗauki ya ƙi. Sauran mutanen garin Madina kowa ba ruwansa ya yi shiru. Usman bai magana ba. Ana cikin wannan hali suka ce Usman ba zai yi limancin sallah ba. Shugaban ƴan tawaye suka yi asani shine limami a masallacin Usman, masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aka yi asani shine shugaba. Usman iya gida bai fita ko sallah an hana shi fita. Ana cikin wannan hali Usman ya waye gari a gidansa ba ruwan da zai sha. Ummu Habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ɗebo ruwa ta zo gidan Usman ta kawo masa don ta bashi ruwa. Ya suka ce ba za a kai masa ruwan ya sha ba. Aishatu bintu Abi Bakar Siddiq zaujin Nabi sallallahu alaihi wa sallam ta ɗebo ruwa da abinci ta kawo kofar gidan Usman ta roƙi don Allah, don Annabi a bata iko ta kai Usman ruwan sha. Aka ce ba za a bashi ruwa ya sha ba. Yana cikin wannan hali yana zaune wannan bawan Allah, rayuwar da ya samu kansa ciki kenan. Har sahabbai suna kuka suka ce mutumin da ya saya mana rijiyar Ruma wanda ba musulmin da ke shan ruwa a cikinta sai ya biya kuɗi, shi ya saya ta fi sabilillahi da dukiyarsa, ya shayar da al'ummar musulmai gabaki ɗaya ruwa fi sabilillah bimalihi, ba mutumin da ke biyan ruwa fi sabilillah shi ya saya ta. Annabin Allah yake makomarsa aljanna. Yau mu bashi ruwa a kofi an hana mu? Mutumin da ya saya mana ruwa fi sabilillah muke sha, ba zai samu ruwan da zai sha ba? Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu ya samu ikon satan hanya ya gana da Uthman, yace rayuwar da kake ciki tayi kunci, zamu baka zabin ɗayan abubuwa guda uku. Na farko, imma ka fito mu yake su. Na biyu, imma mu kawo maka raƙumi a boye ka gudu ka koma garin Makka wajen ƴan uwanka Qurayshawa ka hakura da shugabanci. Na uku, yace imma ka koma ƙasar Siriya ka je ka zauna. Uthman yace wannan shawari uku duka bazan yi aiki da ko ɗaya ba. Na farko yace maganar na fito ne yake su, yace bazan zama dalilin zubar da jinin al'umma ban amince in bada oda yake su ba, saboda su sun ce su musulmai ne. Na biyu, na koma garin Makka wajen ƴan uwana, yace bazan koma ba, dalili saboda akwai hadisin manzon Allah da naji yayi bayanin akwai mutumin da zai koma daga bayan garin Makka ya zauna, saboda duniya ta markunci ya bar addinin Allah ya zama makafanci, ina tsoron kan zama kada zama ni ne wannan mutumin. Na uku, yace in koma Siriya ba zan yi ba, yaya za a yi na bar garin manzon Allah na koma garin Siriya in zauna? A tastabdil alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair, yaya za a yi na bar baladin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam garin imani na koma kasar Siriya in zauna? Yace ba zan yi aiki da ɗaya daga cikin wannan guda uku ba. Magana da bar shugabanci, yace ba zan bari ba, saboda manzon Allah yace da mun Uthman Allah zai tabbatar da kai da wata riga, idan aka neme ka kwabe wannan riga, wannan riga ita ce shugabanci, in an nemi ka kwabe kada ka kwabe, ka tabbata akan gaskiya, in ka mutu akai makomarka aljanna. Haka manzon Allah ya gaya mar, wannan hadisi ne hasan, duba littafin Sahih Sunan Tirmidhi, Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi yace hadisi ne hasan akai. Don haka yace manzon Allah yace ko an ce in bar shugabancin ba zan bari ba. Wannan ta movement na 'yan tawaye sai ya karfi, suka ci gaba da zazzagawa. Wa farabu hisaran hawala dari Uthman, suka yi kokarin kange gidan Uthman ibn Affan gabaki ɗaya, suka kewaye shi, suka hana shi ko fita sallah, suka sa shugaban 'yan tawaye shine limamin masallacin annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi. Zalla ala raji 40 yawman, a cikin magana mafi inganci Uthman kwana 40 ya gidansa bai fita ba. Ba za su bashi ya fito ya gana da jama'a ba, ba za su bari a kawo mar abinci ba, ba za su bari a kawo mar ruwa ba, sannan kuma shi bai amince da cewa wani sai ya kawo masa dauki ba. Wa anil Hasan qala anba'ani Wasab, an samu asar daga Hasan, yace Wasab ya ban labari, qala ba'athani Uthman, Uthman ya aike ni, fada'utu lahu al-ashtar, yace na kira masa su wadannan al-ashtar. Ashtar su ne ainihin jagororin waɗannan jama'ar da suka mattawaye. A kira mun shugabannin su, inji me suke bukata ne, menene damuwar su a duniya ne? Fa qala ma yuridun nas, yace me mutane suke bukata? Qala yace salasun laysa min ihda kunna buddun, suna bukatan ababe uku ne, babu makawa daga ɗayan uku nan, dole sai kayi su. Qala yace ma kunna, menene ababe uku da suke bukata na musu? Kale yace yukhayyiruka baina an taqla lahum amrahum, suna baka zabin ka kwabe musu shugabanci, kace daga yau ba kai ne shugaban musulmai ba. Fataqul hadha amrukum, kace wannan al'amarin ku ne, ku rike ba ruwana da shi. Fakhtaru man shi'tum, ku zabi shugaban da kuke so, ni bazan shugabance ku ba, wannan shine zabin farko. Wa baina an taqtasa min nafsika, da kuma ka zabi ko kai ga kanka kisasi ka kashe kanka. Fa in abaita, in kaki, fa innal qauma, wannan mutane qatalu ka za su kashe ka, in kai ba za ka bar shugabanci ba za a kashe ka. Wannan ke bayyana mana, idan yau aka same ka kace ko ka bar wazi ko a kashe, kace na amince a kashe ni akan wazi, ko ka bar da'awar sunna ko a kashe, kace na amince a kashe ni akan da'awar sunna, wannan ba abun tsoro bane. Duniya ba a tsoron barin ta, damuwar shine a me aka bar duniya. In muna da garantin aljanna daga nan masallacin, ba sai mu ce barzakhu ba, menene mushkila a ciki? Fakale yace amma an akhla alakum amrakum, bukata sunana kwabe musu al'amarin shugabanci, fama kuntu la akhla sirbalan sarbalan lihi sarbalani Allah, bazan kwabe wannan riga ko wando da Allah ya tabbatar da ni da shi na shugabanci ba, bazan kwabe ba. Dalili mu duba hashiya, qala annabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li Uthman yawman, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, ya gaya Usman bin Affan wata rana, yace ya Usman, ya kai Usman, innahu la'alla Allah, ka sani mai yiwa ne lalle nan gaba Allah ya kammi suka kamisan zai tufatar da kai da wata riga kai Usman. Fa in araduka ala khalqihi, ala khalqihi, idan mutane suka nemi ka kwabe rigar da Allah ya sama na shugabancin al'umma, fala takhla ahlahum, kar ka kwabe wannan rigar. A wata riwaya yace makomarka aljanna. Sheikh Muhammad Nasir yace wannan hadisi ne hadisi hasan, duba littafin sahih Sunan Tirmidhi hadisi na 2923. Na haka yace in bar shugabancin bazan bari man don Allah ce kada in bari. Wa amma ana qussa lakum min nafsi, maganan nayi kuma kisasi a kaina, na kashe kaina, fa wallahi laqad alimtu, ku gaya musu wallahi na sani, anna sahibayya baina yadayya, lalle sahibaina guda biyu suna gaba gare ni, sun riga barin duniya, sune Abu Bakar da Umar radiyallahu anhuma, barin duniya sun riga ni ba abin da ya dame ni, dan na rabin da suke ba mushkila bane. Wa kad kana yu'akiban wa ma yaqumu baitun bil qisas, sun kasance suna hukunta mutane in sun yi laifi, amma na ba mutumin da ya tsaye sai sun kashe kansu su akai ko sun yi kisasi. Don haka maganan na kashe kaina ko na hukunta kaina ba zan yi wannan madan ba laifin da nayi. Wa amma an taqtiluni, amma na maganan a kashe ni dan ku kashe ni, fa wallahi yace na rantsa da Allah, la in qataltumuni, idan kun kashe ni, idan kun kashe ni, la tahabuna ba'di, har abada ba za a sake soyayya a duniya, duk duniya musulmai su juna ba, daga nan soyayya za ta kare, za a samu wani na son wani, wani na son wani, amma na dole ka ga wani na kin wani kuma babu dalili, kuma duk musulmai ne. Wala tusalluna ba'di jami'an, kuma in kun kashe ni, wallahi ba za ku sake sallah ga baki ɗayan ku a tare ba, sai an samu wani ba zai bi wani sallah ba, ba ruwan wani da wani, saboda ni an ce ba za a bi ni sallah ba. Matukar wannan ya faru, to kuma daga baya sai kun ci gaba a haka, wani ba za a bi sallah ba, wani ba mai da shugabancinsa ba, wani ba liman ba ne, mun yi wani tawaye, in kuka kashe ni wannan shi zai auku al'umma. Wala tuqatiluna ba'di jami'an aduwan abadan, kuma in kun kashe ni musulmai har abada ba za su yaɗa kai su yaƙi abokan gaba ba, har duniya ta kare shi, sai dai kawai wani ɓangaren musulmai su yaƙi. Amma ran da za a ce kowane musulmi ya amince a yaƙi abokan gaba, yace har abada wannan ba zai faru ba an kashe ni. Saboda hadisai da dama sun tabbata in an kashe Usman, Allah ya buɗe mana kofar musifa a cikin al'umma kenan, ba za a bi wani sallah ba, ba ruwanmu da wane, wane mun masa kaza kaza, wannan ya auku al'umma kenan, an daina sallah gaba ɗaya. Sannan duk wanda ya wuto yace ya jadi ta ce ba ruwanmu da kai, wannan ya wuto yace ka sai kuma ba ruwanmu ta kashe mu, Palestine ne suka mustawa ya kashe su ake yi, ana jefa missiles a kayan su, suna jifa da duwatsu, amma babu wanda ya damu da halin su. Sannan ni da kai talaka kawai sai dai mu damu, amma wa yake damuwa da halin su? Aman as-Salmi, Abdurrahman as-Salmi Allah ya masa rahama, kale yace lamma khusira Uthmanu, lokacin da aka kewaye gidan Uthman, ashrafa alaihim fawqa darihi, aka kewaye gidansa gaba ɗaya, suka haura kan gidansa, suka shiga har gidansa, summa kala, sai yace musu da suka shigo gidan, udhakkirukum billahi, ina tunatar da ku da Allah, hal ta'lamuna anna hira al-jabal, kuna sani cewa lalle dutsen Hira, hinan tafada, lokacin da ya girgiza wani lokaci a tarihi, kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace usbut tabbata, Hira ya kai dutsen Hira, falaisa alayka, babu kowa a kanka, illa nabiyyun, sai annabi shi kenan, au siddiqun, ko kuma siddiqi wato Abubakar siddiq kenan, au shahidun, ko kuma shahidi wato Aliyu kenan, da Umar da Uthman da Talha da Zubair, duk suna kan dutsen. Kalu na'am, su da suka zo kai suka ce mun san wannan ya faru a tarihi, iya kafa musu kujja ku san fa cewa ni shahidi ne, in kun kashe ni shahada zan yi, bana tsoron barin duniya, suka ce mun amince. Kale yace udhakkirukum billah, ina tunatar da ku da Allah, hal ta'lamuna anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, shin kuna sani lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce, fi jayshil usra, a cikin yakin wahala, rundunar wahala, sojojin wahala, yakin da aka je na Tabuka, mai yunfiku nafaqatan mutakabbala, wane ne zai ciyar da dukiya, ciyarwa da Allah zai karba da ikon Allah ya bada dukiyarsa. Wannan mujhiduna mu'siruna, mutane suna cikin halin kakanikayi, suna masu kokarin neman abincin da zasu ci, suna da masu neman makaman da zasu je yaki, suna masu neman dabbobin da zasu je yaki. Yace fajahastu zalikal jaysha, nayi sponsor wannan yakin jaysh al-usra da zuwa yakin tabuka. Kalu na'am, suka ce mun san kai kai. Ko manzon Allah ce duk wanda ya wanda makoma su aljanna. Thumma qala, sai yace udhakkirukum billah, ina tunatar da ku da Allah. Hal ta'lamuna, shin kuna sani, anna ruma, ta cewa lalle rijiyar ruma, lam yakun yushrab minha ahadan illa bi thamanin, kun sani ba a shayar da daya, yushrab fi'li mudari mabni lil majhul, ba a shayar da daya da wannan rijiya illa bi thamanin, sai da kudi. Duk wanda zai sha ruwa sai ya biya. Fabtatuha, nasayata, faj'altuha, nasanyata kyauta, lil ghaniyi, ga mawadaci, wal faqir, da talaka, wa ibn as-sabil, da matafi. Kalu Allahumma, na'am, suka ce duk mun san kai wannan aikin alkhairin. Wal ashiya addaha, ya irga abubuwa dewa, suka ce duk mun san kai, sai kuma me. Wannan hadisi ya inganta cikin sahih sunan Tirmidhi. Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi ya tabbatar da ingancin sa hadisin ya 1929, ya zo cikin littafin Ibn Majah hadisi 109. Suka ce duk mun san kai, amma na mafiya yawa har mutanen garin Madina an muzanta Usman gare su. Wasu da suke so su kawo dauki ya hana su, wasu kuma sun amince da abin da ake masa. Walakin alqaum sammu azanahum, wadannan jama'ar da suka zo halakar da shi suka kurmantar da kunnuwansu. Duk abin da ya fada suna ji, suka kurmantar da kunnansu. Wa sawwalat lahum anfusuhum, rawukansu suka kawata musu abin da suke so. Wa ghalabat alaihim shikwatuhum, kafircinsu, shakawarsu, bijirewa Allahnsu yayi rinjaye. Wa abau illa katalahu, suka ce ba komai sai kashe shi. Suka kwantar da Uthman ibn Affan radiyallahu an, suka yanka shi yadda ake yanka rago. Jinin sa ya daga maganar Allah, fa sayaktikahumullah wa huwa as-sami'ul alim, Baqara aya ta 137. Yadda ake yanka rago haka aka yanka shi. Amma bari a ji abun ne suka ce ba za a binne shi a makabartar musulmai ba, sai dai a kai shi makabartar yahudawa. Makabartar musulmai ba su amince a binne shi ba. Daga ƙarshen zaman ba a kai shi makabartar musulmai ba, makabartar yahudawa kai shi aka binne. Kuma ba a samu an binne shi ba sai tsakiyar dare. Duk sun hana a masa, sai daga ƙarshe tukunna aka samu da ikon Allah ya koma cikin albaki, amma na asali bai shiga cikin baki ulgarkar ba. Wallahi azim, sai a dare aka yi Usman makabarta. Duk wannan abun da yau musulunci, ni da kai me muka yi wa addinin Allah? Wani walakanci aka mana a yanzu? Dan an mare ni ko an dake ni, me aka yi? Dan an yanka ni akan addinin Allah, me aka yi? Darajar Usman ba ta fi duniya ba yanzu? Ga yadda aka kwantar da shi aka yanka. Mutumin da manzon Allah ya bada jininsa a kayinsa lokacin da aka yi bai'atul ridwan, muna da kissar annabin Allah ya tura ya je ya sulhu da mutanen garin Makka Qurayshawa. Labari ya zo shi bayan kwana uku cewa rumu an kashe Usman ibn Affan radiyallahu an. Manzon Allah hannunsa ya cire haka da hannun dama da hagu, ya ce wannan hannuna ba Usman hannuna ne, in an kashe Usman ba makawa za mu yaki, da ikon Allah za mu yaki. Sahabbai 1,000 wanda yankai kowa ba da jininsa akan kare Usman ibn Affan radiyallahu an. Allah ya saukar da aya, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim. Allah ya ga zukatan wanda suka yi mubayi'a dan su kare Usman a lokacin tun zamanin manzon Allah. Allah ya ce ya yarda da su a duniya, ya yarda da su tun a zamanin manzon Allah. Annabin Allah ba da jininsa akan jinin Usman ibn Affan radiyallahu an. Har hadisi ya zo dauki littafin Al-Aqidatu al-Wasiyya na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah sharha nasa. Annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, yace duk wanda ya mubayi'a dan kare jinin Usman a lokacin alƙawarin Allah ne, wuta ba ta kora shi ba har abada akan jinin Usman, in dai ka bada jininka akan sa a lokacin bai'atul ridwan. Manzon Allah shi bada umarni, amma na anan karshen sa a kare shi yaki, aka yanka shi da ake yanka rago. Me zai hana Allah ya jarabe mu? Dauki littafin silsila sahiha. Annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, yace inna ashaddan nasi bala'a al-anbiya thumma as-salihun thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. mutanen da suka fi kowa bala'i a duniya su ne annabawan Allah, sun fi kowa samun jarrabawa, sai salihai, sai wanda suka biyo bayan su a imani. In nan da masalihi, hukar masalihi, me zai hana Allah ya jarrabe ka? Ahasiban nasu an yi tura ko an yi kudu amana wa kuma ya kawai abin da ake bukata in gaskiya na rike, in gaskiya ka rike, mu tabbata a kai da ikon Allah, mu kira mutane zuwa ga kan addinin Allah. Duk wanda yace zai kashe ka akan sunna ka, sai bismillah in ya ga dama ya dauki zunubin ya je ya tsaya gaba ga Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدعى كسابة دي سيني سيوا مالم ينا تنباي نيدان غنيدا عينيهم شغا مسلا مي حكونتي شغا مكبر چا نتا كلمة دمية دكان غوصون سنزو شغا مكبر چا سيستير تا كلمة سلقا ودي مينين عينيهم حكونتي حكني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Karin bayani akan bayanai na musifin da ya auka Usman, akwai littafi da ake samu sunansa Balwa Asabar Usman radiyallahu anhu, musifu da suka auka Usman a shugabancin sa Allah ya kara mara yadda. Littafi ne da an haƙaƙa shi, an kharraja hadisan ciki, an tabbatar da ingancin su bisa ga aiki da musamman takhariji na Sheikh Muhammad Nasir da kuma Ahmad Shakir. Iya da kyau ɗaliban ilimi a neme shi. Magana shiga makabara takalmi, wannan magana mafi inganci a kwabe shine sunna. Shiga makabara da takalmi wannan ya saba wa sunna, dalili saboda akwai hadisi da ya zo cikin tafin sunan na Abu Daud, ya zo cikin sunan na Imam Tirmidhi rahmatullahi alaih. Annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ga wani mutum a makabara takalmi yake cewa ya sahiban na alain ya kai ma'abuci wannan takalma kwabe ka zubar, da ya daga kai ya gane manzon Allah ne sai kwabe ya watsar da su, ya gan shi yana shiga cikin su. Wannan hadisi ake tabbatar da shi ɗaya kenan. Na biyu, akwai littafi sukutun da guda da ke bayanin haramcin shiga makabara takalmi, wanda Sheikh Muhammad Ali ibn Sinan al-Mudarris bi Masjidin Nabi ya rubuta. Littafi ne sukutun da guda, dukkanin sa iya bayani akan haramcin shiga makabara takalmi. Ibn Hajar rahmatullahi alayhi cikin kitabin littafin Fathul Bari cikin babin jana'iza yana bayani cewa wasu na cewa annabin Allah ce in an binne mamaci aka ji wa iya jin karan takalma, suka dauki wannan dalili ne na shiga makabara takalma, yace wannan kuskure ne ba hujja bane ko kada. Yace na farko, dan yana ji kana iya fita bayan makabarta kana tafiya a ji motsin ka, kana iya tafiya bayan masallaci na masallaci ji motsin kana tafiya. Kula da wannan, yace wannan hadisi ba hujja bane, dauki littafin Fathul Bari na Ibn Hajar. Naka wannan magana mafi inganci shine in an zo makabarta a kwabe takalmi, in an fito a saka. Allah ya taimake mu.
Wannan cewa yake ainihin asalin wannan me ingancin littafin nan mai suna kamusur rijal da kuma kisan da aka
littafin kamusur rijal. Akwai abubuwa da suka inganta, amma na akwai abubuwa da yawa da basu inganta ba, ciki haka malamai ke faɗa, ba ni na faɗa ba. Akwai kisas da dama da sauran tarihi wanda basu inganta ba ciki. A kuma cikin irin na ake dauko tarihin da bai inganta ba, daga jingina ma zuwa ga sahabbai, har kana comparing aikin su, ai wani bai dace yayi kaza ba. Don haka littafin tarihi mu rika kokarin neman littafin da ya inganta shi yafi dacewa. Wallahu alam.
To sai wannan kuma cewa yake ainihin me ingancin maganar da malamai suke cewa ya kamata a boye wasu abubuwan da suka gudana a tsakanin sahabbai saboda ainihin bayan wato boye abinda ya auku a tsakanin sahabbai bayan manzo Allah mai tsira da mutum Allah tabbata a gare shi, da kuma cewa
to boye abinda ya gudana tsakanin sahabbai ana faɗa ne dalili da dogaro da ayar Qur'ani, ayoyin Qur'ani. Na farko dalili shine Allah ya ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Wadancan wasu al'umma ne da suka wuce tun daga annabawa su Ibrahim su Yaqub har zuwa sahabbai, duk sun wuce. Abin da suka aikata shine nasu, kuma abin da kuka yi shine naku. Allah ba zai tambaye ku akan aikin su ba. Kula da wannan, abin da ba za a tambaye ka akan su ba damuwarka bane. sai dai kai kokarin koyon darasi mai amfani a cikin kai aiki da shi. Na biyu, abin da yasa ba a son ambato a ciki, dalili shine akwai karerayi da dama da suka shiga. In karatunka bai nisa ba, sai ka dauko karerayi da aka yi dan bada tsakanin sahabbai har a rika ambato ana cewa wani ya kuskure, tare da cewa wannan bai inganta ba. Don a kare ka daga wannan sharri sai aka ce ka yi shiru. Na uku, dalili shine jama'a ne da Allah ya gafarta musu. In ma cikin mutane goma da ya gafarta musu, ko cikin wanda suka yi yakin Badr, ko kuma jama'a da suka yi bai'atul Ridwan, ko kuma sun samu wata daraja da ake tsammanin rahmar Allah a kayin su, wanda ni da kai bamu samu ba. Kula da wannan ganin ainihin daraja da suka samu sai ake cewa kai shiru a kai. Na hudu, ayyukansu na kware akwai garantin in sun yi kuskure Allah kankare musu. Innal hasanat yuzhibun as-sayyi'at. Baka wannan dalilai su ake dauka na ba ka da bukatan magana akai in akwai wani kuskure. Ahlus sunna sun amince sahabbai na kuskure, amma na ba sa kuskure na sarrai irin naka ko irin nawa. Mu ne masu yin abu da sarrai, amma su da ikon Allah ba su yi. Mu ma Allah ya samu kauce wannan din.
Wannan cewa yake ainihin so da yawa idan aka yi bayani wa mata dangane da ainihin ladan sallan jami'i da kuma falalan da ke cikin su kan ce su banda su a cikin wannan ladar kenan, to yaya za a warware musu wannan matsalar?
Na farko, ladan hawa kan jam'i wajibcinsa a kan maza yake. Mata zuwa masallaci ya halatta, amma na ba wajibi ba ne saboda hadisin la tamna'u iman Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna, hadisi na Imamu Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi, hadisi hasan. Babu laifi su je masallaci, zama a gida yafi alkhairi. Zaman su a gida in sun yi sallah, suka kiyaye dokokin miji wanda bai saba wa Allah ba, suka kiyaye amanar da miji ya bari a gida, suka yi tarbiyyar gida yadda ya dace, suka yi duk abun da addini ya karantar, miji ya je ya sallan jam'i, ya je ya yi jihadi, ya tafi kasuwa ya nemo abinci da ikon Allah, a zaman da suke a gida suna samun ladan da yake samu a wajen jihadin ga baki daya. Kowa Allah ya raba masa aikinsa ne, sai yasa Allah ya ce inna sa'yakum la shatta. Aikin kowa daban-daban ne, aiki na jiki na maza da mata daban ne, haka kuma aikin ibada Allah ya bambance. Tare da cewa suna iya zuwa masallaci su yi sallan in an aminta da fitina, babu laifi su je su yi, ɗaya kenan. Na biyu, sannan kuma abin da ake kara a kai shine cewa in a gida ne ya halatta mace ta yi wa mata ƴan uwanta limanci. Dauki littafin Tamamul Minna fi ta'liki ala fiqhi sunna. Mace na yi limanci, Aisha ta yi limanci radiyallahu anha, Ummu Waraka ta yi limanci, Ummu Ayman ta yi limanci, duka Allah ya yarda da su. Sun yi limanci. Kula da wannan, su yi wa junansu limanci babu damuwa. Wallahu ta'ala ala. لقد كتب أحد الإخوة السؤال بلغة العربية لكن ما فهمت خطه، فإذا كان الأخ عن قريب يأتي لكي يبين ما سأل عنه. والله أنا ما فهمت حتى هذا الأخ ما فهمت ما كتب، فإذا كان الأخ عن قريب سيأتي ويسأل، لست أدري والله ما فهمت خطه. أقول لتافي أن الرجال ونساء حول الرسول إن بعد شاور أريكا وأن بسكسك ذاك رتوبة لتافي بيد أمطاني a riga kokarin neman sa, mu yi hakuri mu nemi littafi, duk abin da muke karanta an ba littafi har ne kan zama damuwa. So kula da wannan, a yi kokarin neman littafi din. Yawwa, ɗaya kenan. Na biyu, akwai littafi da kwanakin baya kai ta kawowa nan na Turanci wanda yake bukata, an mai da su kawai can shagon bookshop na cikin masallaci nan maktabatu sunna da ke wajen kofata, wanda yake bukata anytime yana iya samu. To ban gane me yake manufi ba lokacin da yake tambaya, sai inji kawai ya faɗa. In an riga an fada ya wuce ko, to tunda an fada an huta, na riga na fada ranar Juma'a ne bayan sallan asuba. Yawwa, karatu ne na mai rabo, ba kowa zai iya daure yayi je ba. Yawwa, lokacin da kake magana ban ma gane tambayar din kake ba. Insha Allah. Ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو ما عندي بالله التوفيق، والله أعلم.